Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawo a cikin wannan shiri na karfe 9:30 agogon Nigeria, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa game da rigakafin cutar coronavirus da ake kokarin samarwa da waɗanda ya kamata a fara ba rigakafin. Har ila yau a Najeriya za ku ji cewa ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani Isa Ali Fantami ya faɗa a jiya cewa za a iya haɗa katunan salular waya guda 7 da lambar shaidar ɗan ƙasa ɗaya. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'al Masi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kashi 57 cikin 100 na Amurkawa na so a sauke shugaba Donald Trump daga mukaminsa ba tare da bata lokaci ba, bayan da shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan makon wadda ta rikide ta koma mummunar tarzoma a cikin ginin majalisar dokokin Amurka. A cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran Reuters da Ipsos, yawancin mutanen da suke so a sauke shugaban 'yan Democrat ne. Koda yake ɗan Republican da yawa na goyon bayan a bar shugaban ya kammala wa'adinsa wanda zai kare ranar 20 ga watan nan na Janairu. Haka kuma binciken jin ra'ayoyin jama'a na ƙasa wanda aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a sun nuna cewa mutum 7 cikin 10 da suka jefa wa Trump kura'a a zaben watan Nuwamba sun nuna rashin amincewarsu da matakin da masu goyon bayan shugaban suka ɗauka na afkawa ginin majalisar dokokin a yayin da 'yan majalisa ke zaman tabbatar da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. A gefe guda kuma wani dan majalisar jiha mai goyon bayan Trump wanda ya dauki bidiyon kansa yana shiga ginin majalisar dokokin kasar da kuma wani mutum dan jihar Arkansas wanda ya dauki hoton kansa yana zaune a ofishin shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi. Na daga cikin masu tarzoma sama da 10 da masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya ke tuhuma a babban binciken da suke yi game da harin da aka kai a ranar Laraba da ta gabata a ginin majalisar dokokin kasar, a cewar jami'an gwamnatin tarayya a jiya Juma'a. Ana tuhumar Derek Evans, dan majalisar wakilai a jihar Virginia daga jam'iyyar Republican, akan shiga wuraren da sai da izini ake shiga a ginin majalisar. Evans ya yaɗa bidiyon kansa a shafin Facebook a lokacin da ya afka cikin ginin tare da wasu masu tarzoma. Akwai lokacin da aka ji yana cewa mun shiga ciki. A wani bidiyon da ya sanya a Facebook kafin lokacin kuma wanda daga baya aka cire shi, Evans ya yi gargaɗin cewa masu tarzomar za su iya shiga ginin majalisar. A yau Asabar, cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar coronavirus a faɗin duniya. Amurka ta fi kowace ƙasa adadin waɗanda suka kamu da cutar, inda ta samu kusan mutum miliyan 22 da suka kamu da cutar. Daga nan sai India mai kusan adadin mutum miliyan 10.5. A jiya Juma'a, mutane sama da 300,000 suka kamu da cutar, wani adadi na tarihi da aka gani a Amurka. Yayin da cutar ke yaduwa a wasu jihohin Amurka, shugaba Joe Biden mai jiran gado ya ce ya yarda da raba rigakafin cikin sauri ta yadda duk mai bukata zai samu. 'Yan makonni daga baya za a bada zagayen rigakafin na biyu. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar sufurin kasar Indonesia ta ce hanyar sadarwar ɗaya daga cikin jiragen saman fasinjan kamfanin jiragen Sriwijaya ta goce jim kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a yau Asabar. Jirgin saman mai lamba SJ182 na kan hanyarsa ne ta zuwa Pontianak a tsibirin Borneo. Mutane fiye da 50 ke cikin jirgin a cewar jami'ai. Yanzu haka ana gudanar da binciken jirgin da ya ɓace tare da haɗin gwiwar hukumar bincike da ceto da kuma kwamitin kula da sufuri na ƙasar. A cewar wata sanarwa daga wani mai magana da yawun gwamnati Adita Irawati, a yau Asabar ƙasar Spain ta fidda gargaɗin ɓacin yanayi mafi muni a karon farko, yayin da disar ƙanƙarar Sino ta lullube yawancin sassan ƙasar ciki har da babban birnin ƙasar tun daga ranar Alhamis. Bayan birnin Madrid, wanda hukumomin birnin suka bada rahoton samun snow mafi yawa tun shekarar 1971, yankunan Aragon, Valencia, Castilla La Mancha da Catalonia su ma an zazzago musu snow din. Yanayin na ba sabon ba, ya hana motoci zirga-zirga, dabban mutane kuma sun makale a cikin motoci ko a jiragen kasa da kuma a tashoshin jiragen sama. Tun bayan da aka dakatar da zirga-zirgar ababen hawa, yayin da snow din ke ci gaba da sauka har zuwa yau Asabar. Yanayin ya sa tukin mota zama da wahala, ya kuma sanya rufe hanyoyi fiye da 430 a safiyar yau Asabar, a cewar hukumomin sufurin Spain da suka bukaci jama'a su zauna a gidajensu su guje wa tafiye-tafiyen da ba su da muhimmanci.
Madalla a gaidan Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bayan da ake kokarin samar da rigakafin cutar coronavirus a kasashen duniya, wasu na shakkun yin rigakafin a kasashe da yawa ciki har da Najeriya, lamarin da ya sa ma wasu ke gani ya kamata a fara yi wa shugaban kasa, 'yan majalisa da manyan jami'an gwamnati rigakafin, daga nan a yi wa sauran 'yan kasa. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da wasu game da batun.
Tambayar da ke bakin masana da ƙwararru akan sha'anin yaƙi da cutar nan ta coronavirus da kuma bazuwarta a cikin al'umma shine, idan aka yi wa shugaban ƙasa da mataimakinsa da shugabanni da 'yan majalisa da shugabannin sassan shari'a na Najeriya da gwamnoni da muƙarabansu da ma kwamishinoni da 'yan majalisu na jihohi, wannan zai baiwa 'yan ƙasa dama su yadda kuma su amince cewa lallai wannan allura ta rigakafi ba abu ce da za ta cutar su ba. Ga Dr. Abu Yazid, ƙwararre akan sha'anin kiwon lafiya kuma mai sharhi akan bazuwar cutar nan ta COVID-19 a cikin Najeriya, inda yake amsa irin wannan tambayoyin.
To gaskiya zai kankare, amma shawara na shine bayan an bawa shugaban kasa da mataimakinsa da dukkan 'yan majalisun guda biyu da Senate da Rep, sannan da kuma high ranking officials, sai a bada lokaci wanda zai dauki daga wata uku zuwa wata shida kafin a fara yawa 'yan kasa. Idan aka tabbatar cewa ba wani abu da ya wakana ya faru na rashin jin daɗi, shikenan sai 'yan kasa su ka ɗauka. Amma muddin aka ga wani abin nan na rashin jin daɗi, to sai kowa ya san abin da zai yi. Kuma saboda reporti da muke samu daga kasashen Turai din, kowa yana fadan irin nashi matsala da ya gani game da wadannan wannan al'amuran. To saboda hakan nan kaga bai kamata kurin su ma da suke abin suna protest cewa wannan abin ba su yadda da shi ba, mu kuma da ake kawo mana musamman da matsalar Madagascar da aka ce United Nations ne ma da kanta take, ko health organization suke nema su bribe shugaban kasa da $20 million kafin a sa dan poison domin a karkashe mu. Saboda hakan nan mu za su tabbatar mana cewa wannan allura ba ta da wani matsala idan suka fara dauka.
A waje daya na tuntuɓi daya daga cikin shugabannin kungiyoyin sufuri na Najeriya, wato Suleiman Danzaki, domin in ji ko wannan matakin zai iya gamsar da 'yan Najeriya cewa a yi wa shugabannin su kafin su daga baya a yi masu.
Ni in bana goyon bayan a ce a yi ma kowa wannan rigakafi, domin wannan wani abu ne wanda yake tunda ana cece kuce, likitoci da yawa sun ba da shawarwarin su akan su, kuma duk waɗannan abubuwan da ake magana akan shi ana magana ne akan fa malaria ta fi kisa so goma fiye da maganar COVID-19 din nan. Shi ban san dalilin da aka ɗaɗɗaga shi ba, menene ra'ayin mutane, menene sha'awar su, kuma hadarin mota da ake yi na sati uku ya fi dukkan yawan abin da COVID-19 ya kashe a shekara guda. To ashe masu ilimin da ke cikin gwamnati ba sa ba gwamnati shawara a mai da hankali wajen gyaran hanya da kuma security tsaro da ke ƙasar nan? Kawai sai a kama abin da yake dukkan maganar da ake yi ɗan 1,000 da wani abu na shekara guda, hadarin mota cikin waɗannan abubuwa ya fi wannan da kuma malaria da sauransu. Sai ina ganin wannan akwai wani sha'awa da wani yake da shi ko waɗansu suke da shi. Ga abin da ya damu jama'a, in dai talakawa a ƙasar nan ake yi ba, a'a ana so a kare haƙƙin manya ne wanda suke yawan zuwa ƙasashen waje ba. Talakan da ke Najeriya miliyan 200 da wani abu, a mai da hankali kan abin da ya fi alheri da ya da ai ta ƙoƙarin a jawo abin da bai samu ba. Shi ne ake cewa ana faɗa da abin da ma ba shi.
Suleiman Danzaki kenan, ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin sufuri na Najeriya, a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. To a Najeriya, ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani, wato digital, Isa Ali Fantami ya faɗa jiya cewa za a iya haɗa katunan SIM guda 7 da lambar shirin ɗan ƙasa ɗaya. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta haɗa mana.
Ministan sadarwa da tattalin arziki ta hanyar zamani wato digital Isa Ali Fantami ya wannan bayanin a lokacin da yake hira da gidan talabijin din Channels mai zaman kanta a Abuja.
We develop an app, global link into local, you will see it. That app, as long as you have your NISI number, you only download it without visiting any office in Nigeria.
Anan, Minister Ali Fantami ne yake cewa sun kirkira wata manhaja da ke dandalin sada zumuntar Google a yanar gizo, wacce za ta sauƙaƙa wa mutum yin wannan rajista. Matukar mutum yana da lambar sa ta zama ɗan ƙasa. Fantami ya ce ya sauke manhajar mai suna Global Line, wanda za a iya amfani da shi kai tsaye. Minista Fantami ya ce ma'aikatan hukumar ba da katin ɗan ƙasa sun koma bakin aiki, kuma za su ci gaba da ba 'yan ƙasa haɗin kai wajen samun lambobinsu nan nin. To sai dai duk da wannan nasara da ake ganin an samu, masu larura na musamman sun koka, kamar yadda mai magana da yawon gurago Musibahu Lawan Diddi ya yi bayani.
To ina kira su taimake mu su kawo tsari da zai taimaka mutane masu nakasa ko masu larura ta musamman, saboda in ba haka ba tsakanin da Allah za a kulle layukan mutanen mu da yawa, kuma dole su kawo tunanin ya za su yi da kuturu wanda bai da yatsu, ya za su yi da gurgun da ba zai iyawa layi ba, ya za su yi da makawan da bai san wa ma zai gani ba, ya za su yi da kulman da ba za a iya magana da shi ba dan baka iya sign language ba. So don Allah ina roƙon su a gwamnatin mu nan ta mu wadda aka ba wa nakasassu muhimmanci musamman, aka yi commission, aka kuma kirkiri cewa wasu nambobi ko wasu abu za a kebe dan mu, so muna roƙon su su kawo tsari da zai taimakawa na kasashen Najeriya.
Ita kuwa director a hukumar bada katin zama dan ƙasa Hajiya Hadiza Ali daga Bana ta ce tuni har sun dau mataki na yin aikin a sauƙaƙe.
Akwai kamfanoni da aka ba license wajen 178 wanda nan da sati ɗaya ko sati biyu za su bazu a kowane lungu a ƙasar Najeriya a tabbata kan cewa ana register. So nan da sati ɗaya da kwana ko kwana goma nan gaba ma ba ma sai ka zo ofishin NIMSI ba. Wayannan kamfanoni da aka ba license za su bi gida gida, unguwa unguwa, sako sako su register mutane.
Gwamnatin tarayya ta ce masu yin amfani da layin waya da lambar NIN suna da zuwa ranar 19 ga wannan wata ta Janairu su haɗe NIN ɗinsu da katin SIM, a yayin da masu neman rajista ba tare da NIN ba suna da lokaci har zuwa ranar 9 ga watan Fabrairu na wannan shekara. Ya zuwa watan Oktoba na bara, jimlar yawan layukan tafi da gidanka ko salula ya kai kusan miliyan 207.5, amma a halin yanzu 'yan Najeriya miliyan 44 ne kacal ke da lambar NIN. Saboda haka masu amfani da wayar hannu miliyan 164 ne za su yi kokarin hada layukansu da lambobin NIN ɗinsu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mutar VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, yau za a ji amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Habu Umar Iyanga, karamar hukumar Taura jihar Jigawa, da Kawu Maidugu Unguru, da kuma Buhari Yahaya Unguru, masu son jin dan takaitaccen tarihin masarautar Zazzau, musamman ma abin da ake nufi da gidan Katsinawa, gidan Bare-bare, gidan Sullubawa da kuma gidan Mallawa. To idan dambun masu sauraron mu da suka yi tambayoyin na tare da mu, ga wakilin mu a Kaduna Isa Lawal Ikara da amsoshin da ya samu maku daga masanin tarihin nan na Cibiyar Arewa House Kaduna da ke ƙarƙashin Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, Dr. Salisu Bala. To Isa Lawal Ikara, bari in za ku ɗan gefe in bar ku da doctor.
To akwai wasu da suke tambaya kuma akan tarihin gidajen sarautar Zazzau. Bare-bari ne, Mallawa, Katsinawa ne, da har da ka fara bayani su Sullubawa da ake ganin kamar abu ya sullube musu misali. Menene tarihin waɗannan gidaje?
To kaga akwai gidajen sarauta hudu. Akwai gidan Katsinawa, akwai gidan Bare-bari, akwai Mallawa, akwai Sullubawa. dukkansu gidaje ne masu muhimmanci bisa tarihi. Idan ka lura da kyau zaka ga tarihin ya faru ne sakamakon muhimmiyar gudunmuwar da kowane bangare ya bada wurin kafa ainihin masarautar Zazzau. Tarihi ya nuna cewa bare-bare sun taso daga inda suka zo suka zauna a birnin Zaria tun tale-tale tun zamanin farko. Haka su ma Katsinawa kusancinsu da Zaria yasa huddatayyar ta kasuwanci da cinikayya ba ta yanke ba, da kuma abin da ya shafi malanta. Wasu daga cikinsu kuma in ka lura da kyau zaka ga kasuwanci ne yake kawo su. Da daddiyar kasuwar Zaria ai ba wai ta yanzu bace, kaga kasuwanci ya kawo jama'a, neman ilimi ya kawo jama'a, malanta waɗanda sai da suka koshi suka bunƙasa da ilimi sannan suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar Zazzau. Da yawa daga cikin su in ka lura zaka ga malamai ne. Kamar misali zaka ga akwai Sheikh Abdulkadir Zaria wanda Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Na'iya wanda shi ma Allah ya masa rasuwa, akwai Sheikh Malam Yahuza wanda a duk duniya ta tabbatar da cewa a dai fannin fiqh babu kamar shi. Shi ne wallafa littafin nan yema askari sharhi. Dan dai an san littafin askari na bangaren abin da ya shafi fiqhun Maliki, za ga cewa babu wani littafi in banda Muktasar Khalil da za a ce shine yake daga cikin littafin da suke gabada wato askari. To ya masa sharhi juz'i biyu ya zamanto Fatahul Jawad. A duk duniya ta yarda da cewa akwai masu ilimi a ƙasar Zazzau. To yana daga cikin abin da suka zo, kuma yana daga cikin abin da yake jawo jama'a. Daga cikin su akwai maganar yaƙuƙa da suke faruwa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya, musamman abin da ya shafi bangaren Maiduguri, musamman abin da ya shafi cikin ƙasar Hausa. Suka baro inda ake rikice-rikice ana rasa rayuka, suka zo suka zauna a cikin birnin ƙasar Zazzau don su samu kwanciyar hankali, su ci gaba da harkokin su na rayuwa. To wannan sai zamanto Zaria ta zamanto kamar melting point ne, ma'ana wato matattara jama'a. A shekara ta 1820 da yan kai kun za a yi cewa da 29 zuwa shekara ta 1837 lokacin da Sheikh Muhammad Bello ya kaura ya rasu. A wannan lokaci an fara samun dan rikice-rikice tsakanin mabiya ɗariƙun sufaye musamman ma a Sokoto. A wannan lokaci shi Sheikh Umar Al-Futi ya riga ya kaura ya bar ƙasar Sokoto ya koma Senegambia region area da ya shafi Mali da kuma Senegal ya koma can. Bayan yayi kaura ne sai aka ringa samun waɗannan tashin-tashin zakanin waɗannan mabiya da rikon sufaye. To wannan ya jawo wasu daga cikin manya-manyan mabiya da rikon Tijaniya suka taso daga yankin Sokoto su kuma suka zo suka zauna a birnin Zazzau. A wannan lokaci sai zamanto Zariyan ta ƙara haɗam kan jama'a mabambanta ra'ayoyi daban, mabambanta wato ƙabilu daban-daban. Kaga Katsinawa sun zo musamman zamanin wato shi Sheikh Shitu Kusfa wanda ya rayu a shekara ta 1835. Shi wannan Sheikh Shitu Kusfa din shine kaman babban malami kuma almajirin Sheikh Nuhu Al-Fullati wanda shine almajirin kuma Sheikh Umar Al-Futi wanda shi ya kawo dariƙar Tijaniya birnin ƙasar Zazzau. To da yazo ya zauna su suka kafa ma Kusfan garin Kusfa. To abin da nake so nuna mana anan gaba daya shine mutane ne suka zo daga sassa daban-daban ta hanyar wasu dalilai daban-daban. Ya zamanto an samu gidajen nan na mallawa, an samu gidajen nan mallawa din nan yawanci fa daga Mali suke malle. Dan ne na je kasar Mali, na zauna a cikin Timbuktu, na zauna a Jene, na zauna a Kabara, wani gari ne kilometers 8 dake wajen kasar Mali, garin su Sheikh Nasir Kabara kenan. Na zauna a Mofti da sauransu. Yawanci zaka kamar yadda na ambata wato dalilai ne irin na ilimi da malinta da kasuwanci yake jawo jama'ar. Misali yanzu kaga kamar kasar Mali nan ne aka yi sarki Mansa Musa a wani masallaci da ake kira Jangirbe a wannan cikin kasar Timbuktu. Idan ka duba zaka ga akwai jami'ar Sankore a nan cikin Timbuktu. To anan aka yi Imamu Siyudi. Akwai Imamu Siyudi a wannan lokacin ya zauna a wannan kasar. To waɗannan mutanen sun fahimci cewa an samu masana masu yawa a fannoni daban-daban na addinin Musulunci, fannin fiqh, fannin usulul hadisi, fannin tafsiri, fannin lugha, fannin nahwu, fannin sarfu. To da suka zauna sai suka ga cewa me zai samu dinga zama mu kadai a cikin nan muna ba mu juna mai ilimi bayan ilimin ya bunƙasa. Saboda haka yawancin su sai suka yi rinƙa yin ƙaura suna fita. To da yawa daga cikin su ne suka zo suka zauna a kasar Zaria.
Amma malam wasu za su yi magana cewa to gidajen nan kamar duk daga waje suke kenan, tun daga Katsinawa daga Katsina, Bare-bari daga Borno, Mallawa daga Mali, sun luba ne kawai ƴan asalin Zaria.
To ayyunci zaka ga haɗin kan kenan na ƴan uwantaka da sirri na karɓar baki. Inda a ce misali sun ce su ba za su yadda ba, sai su kaɗai za su zauna su sun luba, za a waye gari wata rana garin zai zama to kaman kufai. Babban sirrin gari ya daukaka shine bude kofofin shekarbu baki. Kowanne mutum da zai zo da fasaha shi ne. To fasaha shi nan ba ta sayarwa bace, amma ya yadda zai zo na a wuri dan ya baza fasaha shi mutane su amfana. In baka manta ma ai sun kafa wani gari da ake kira Zangon Katab a kudancin Kaduna. Duk irin mutanen ne fatake ƴan kasuwa da suka tashi suna zirga-zirga suka je suka kafa wannan zango. Ai zangon na Katab zango ne na jama'ar fatake ƴan kasuwa da suke zama a wannan wuri. To shi yasa za ka ga cewa ɗaya daga cikin theories na urbanization, wato kudurce-kudurce da sirrika na zamantakewa da bunƙasar al'umma, shine ta bude kofofinta jama'a su shigo. Kasar zazzau ai tana da ganuwa, suna da damar su kulle kofofinsu su ce ba mai shigowa. Amma sai zamanto ganuwan nan tana sabin wani, tana da muhimmanci. Muhimmancin ta shine za ga ta sabin a matsayin wato kariya ga mutanen da ke cikin gari. Duk wanda kuma zai shigo cikin gari ana hangen shi. Idan ya kawo yaki ne, kafin ya iso ganuwa an sanar da mutanen gari sun yi hoɓasa sun tara runduna don su tarbi waɗannan mahara. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma ana tabbatar da cewa sai an san wane ne ya shigo daga ina ne kuma kake. Idan ka shigo za ka shigo ta kofa ko kofar doka ko kofar wambai da sauransu, sai an tabbatar da cewa kai daga ina kake, me ya kawo ka, daga ƙauye kaza nake na shigo zan yi kasuwanci lokaci kaza, to zaka biya kuɗin shiga. Kuma labari zai kan mai unguwa, daga mai unguwa zuwa dagaci, daga dagaci zuwa hakimi, daga hakimi zuwa kuma sarki. Kaga tsarin da suke tafiyar da garuruwan su kenan. Sannan bayan nan kuma sai ka bada kuɗin shiga. Kaga kuɗin shigan nan shi zai taimaka wurin samar da ayyuka da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar wannan gari. Saboda haka ba abin mamaki bane kaga cewa an wayi gari an ce duk dai sun zamanto ƴan wannan asalin wannan garin, saboda sun manta da garuruwan da suka taso. Yanzu ai in aka wayi gari aka ce misali ga ware wane ne dan Zaria, wane ne ba dan Zaria ba a cikin waɗannan mutanen da suka fito daga gidajen sarauta, ba za ka iya ba. Babban misali zan bayar a wata masarauta da Zaria ta haifar, ita ce masarautar jama'a, wanda ita ma jihadinta ya kai ga shekara ta 1810, wanda Sarki Musa, wanda Shehu Dan Fodo ya ba mu tuta na zazzau, ya ba su tuta su ma. Idan ka duba za ka ga Malam Usman Kabin Yabo almajirin Shehu Dan Fodo ne, shi ya taso daga Sokoto ya zo nan Zaria ya mubaya'a ga Sarki Musa. Sarki Musa ya ba shi tuta ya tafi jama'a, sannan ya yaki Sarkin Kajuru Haruna, sannan aka kafa masarautar jama'a. Idan ka lura da kyau za ka ga duk mutanen da ke cikin fadar sarkin jama'a yawancinsu duk asalinsu daga kabilun nan ne. Saboda shi sarki na farko da zai yi jihadin shi sai dai ɗebi mutanen Ninzom, mutanen Ayu, mutanen Kaninkon, ya haɗa waɗanda suke musulmi, waɗanda sun imani da shi, kuma sun imani da ayyuka na irin na gaskiya da kuma tabbatar da adalci, suke jihadin tare da shi. Sannan bayan sun yi jihadin kuma ya aura daga cikin kabilun gaba daya. Yawanci sai ka ga idan ka je masarautar za ka ga suna ce maka mu ɗannan jikokin waɗannan kabilun ne fa. Kuma babban abin da zai baka mamaki shine wato za ka je fadar sarkin unguwar fari ko sarkin unguwar baki a cikin kafancin cikin jama'a, sai ka je ka samu rugagen Fulani a cikin gidajen, sai ka je ka samu Fulani suna jin yarin Kaninkon da sauransu. To abin da nake son nuna mana anan shine narkewa da jama'a suke yi su zamanto abu daya, ba tun yanzu aka fara ba, kamar yadda ya faru a cikin birnin Zazzau.
Dokta, kowace masarauta sai a ce ga irin tsarinta. Wasu za su ce ita masarautar Zazzau da ta yi wannan gidaje, a kowace masarauta take da irin wannan makamancin abu da a ce ga gida kaza, har ma a ce gida kaza ne za su iya neman sarauta, a gida kaza sun dade ba su yi ba, a gida kaza suna neman su gushe misali.
Eh, ba a rasawa, akwai su. Idan ka dubi wato kamar masarautar jama'a da nake magana, ai za ka ga ba za a ce kawai Fulani ne suke za su yi sarauta ba. Akwai gidajen malamai, akwai gidajen limamai, waɗanda duk masarautar ce ta haifar da su, su ma suna yin sarauta. Matuƙar dai jinin sarauta ne na asali. Yau gashi ana da jihar Katsina, yau gashi ana da jihar Borno, yau ga wata ƙasa can ana kiranta Mali, amma kuma an wayi gari mutanen waɗannan sassan su suka zo suka hadu suka yi wannan masarauta abinda ban mamaki idan ka lura da kyau sai ka ga wato wani abu ne wanda yake da wuyar sha'ani ta bangaren abin da ya shafi wato kasar Zazzau idan dai kana da abin da zaka bayar na gudunmawa to ka zo ka bada kofa a bude take shi kai su ga irin waɗannan tsare-tsare da kuma dasa waɗannan abubuwa da ya shafi tarihin wannan masarauta a wannan lokaci
to sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin yanzu a madadin Dr. Salisu Balla da wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara sai kuma injiniyan mu na yanzu Haili Hailu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri sai makon gobe
yanzu kuma ga
wasanni a takaice
Shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙasar Faransa da ke taka leda a ƙungiyar Real Madrid Karim Benzema zai gurfana a gaban kotu sakamakon zarginsa da hannu a ƙoƙarin cin amana ta hanyar amfani da wani faifan bidiyon lalata na wani tsohon ɗan ƙwallon Faransa da suka taka leda a tare. Ana zargin Benzema da ɗaukar hayan wasu mutane domin karɓar kuɗi a hannun Mathieu Balbuena ko kuma ya wallafa bidiyon ga duniya a shekara ta 2015. Dan wasan mai shekaru 33 dan kasar Faransa ya ce wani jami'in yan sanda ne yayi amfani da wata hanya ya jefa shi a cikin wannan matsala. Sabon kocin kungiyar PSG ta kasar Faransa Mauricio Pochettino ya bayyana bukatar samun dan wasan Argentina da ke taka leda a kungiyar Manchester City Sergio Aguero a kyauta a ƙarshen kakar wasanni ta bana sa'ad da kwantaragin sa zai karkare a kungiyar ta City. Shi kuwa dan wasan Arsenal Mesut Ozil yana nan yana tattaunawa da kungiyar Fenerbahce ta kasar Turkiya domin komawa can a matsayin aro har zuwa ƙarshen kakar wasanni ta bana. Sai dai Arsenal din ta ce ba ta son ta biya kowanne bangare na albashinsa da ya kai fam 350 a kowane mako. Ana rade-raden Arsenal din da zawarcin dan wasan Borussia Dortmund mai shekaru 24 Julian Brandt yayin da kungiyar ke da niyyar sayar da dan wasan. Tsohon shahararren dan wasan Dembe Mitch Foley ya yi kira da a cire sunan shugaban Amurka Donald Trump daga cikin muhimman mutanen da aka karrama a fagen babbar gasar Dembe ta WWE sakamakon zanga-zangar da ta rikide zuwa tarzoma a Washington DC a ranar Laraba. An tabbatar da mutuwar akalla mutane hudu yayin da wasu da dama suka ji raunuka sa'ad da magoya bayan Trump masu zanga-zangar suka kai mamaya a ginin Majalisar Dokokin Amurka ta US Capitol. Rahotanni sun bayyana cewa an kama akalla mutane 52 da ake zargi a boren wanda shugabannin duniya da dama suka yi Allah wadai da shi. Foley ya bukaci shugaban hukumar Denben Vince McMahon da ya dauki mataki akan lamarin. Hukumar ta karramawa ta Denben WWE ta zargi shugaba Trump da hura wutar tarzomar sakamakon sakonnin da ya wallafa a shafin sa na Twitter. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
To a gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Kashi 57 cikin 100 na Amurkawa na so a sauke shugaba Donald Trump daga makamansa ba tare da bata lokaci ba. Bayan da shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan makon wadda ta rikide ta koma mummunar tarzoma a cikin ginin Majalisar Dokokin Amurka a cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran Reuters da Ipsos. A yau Asabar cibiyar samar da bayanan cutar coronavirus ta jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutane kusan miliyan 90 suka kamu da cutar ta coronavirus a fadin duniya. Ma'aikatar sufurin kasar Indonesia ta ce hanyar sadarwa ɗaya daga cikin jiragen saman fasinjan kamfanin jiragen Sriwijaya ta goce jim kaɗan bayan tashinsa daga Jakarta a yau Asabar.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yin sama da Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haili da ya haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya ma assalamu.